بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin Muwatta. Muwatta'ul Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijra rahimahullah. Muna nan cikin kitabu Talaq. Zamu tashi kan babi na 29 Jami'ut Talaq. Babi na 30 daidai. Iddatul mutawaffa anha zawjuha idha kanat hamilan, wato yanda iddar wacce mijinta ya rasu ya barta tana da ciki zai kasance, wato idda za ta kasance. Iddatul mutawaffa anha zawjuha, iddar matar da mijinta ya mutu ya barta, idha kanat hamilan, in tana da juna biyu, in tana da ciki. Iddata ta bambanta da iddar matan da ba su da ciki. Haddathani an Malikin an Abdi Rabbih ibn Sa'id ibn Qais an Abi Salamah ibn Abdurrahman annahu qala, Abu Salamah dan Abdurrahman wannan sanannen tabi'i ya ce, su'ila Abdullah ibn Abbas wa Abu Hurairata anil mar'atil hamili yutawaffa anha zawjuha. An tambayi Abdullah ibn Abbas da kuma Abu Huraira Allah ya yarda su game da mace mai ciki da mijinta ya rasu ya barta, yaya iddarta za ta kasance? To sai fatawoyin nasu suka sha bamban. Faqala ibn Abbas, shi ibn Abbas sai ya ce, akirul ajalaini, wato iddarta za ta kasance ko za ta ƙare ne, wato a abin da ya fi zama na ƙarshe a ajalin guda biyu, abin da ya fi jinkirta kenan. Duk abin da ya fi jinkirta to shi ne da ainihin ƙarewarsa idda za ta ƙare. Ma'anar wannan ita ce, idan wata huɗu da kwana goma sun ƙare ba ta haihu ba, kaga dama asali sai ta haihu, sai a kai haihuwarta. To amma idan wato ta haihu wata huɗu da kwana goma ba su yi ba, to sai ta cikata. A bisa wannan fahimta, in wata huɗu da kwana goma sun wuce ba ta haihu ba, to sai a yi aiki da ayar suratul Talaq, ko wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna, wata huɗu da kwana goma sun wuce amma ba ta haihu ba, to sai ta haihu. Wannan an yi ijma'i a kan haka. Kuma ɗaya gefen ta haihu kafin wata huɗu da kwana goma su cika, to sai an ƙarasa, ta haihu amma ba ta gama idda ba, sai ta ƙarasa wata huɗu da kwana goma. To nan ne zancen da anin aka samu saɓani, kuma jumhur, kuma wanda ƙauli sahihi dai shi ne cewa da ta haihu ta gama idda saboda hadisan da suka tabbatar da haka kamar zamu karanta amma dai shi Ibn Abbas hakan ya fahimta dan hada tsakanin ayoyin ayar suratul baqara da ta bayyana cewa waɗanda suka mutu ainihin suka bar matansu suna da ciki wato waɗanda suka mutu suka bar matansu dai to za su jira kafin su yi aure sai sun wata huɗu da kwana goma wanda ne ta fauna minkum wa yazaruna azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara to wannan zahirin umumi wato umumi ne cewa kowace mamace da aka sake ta a mijinta ya rasu kawai bigaddin nazari an tana da ciki ko bata da ciki sai ta yi wata huɗu da kwana goma akalla kafin ta yi aure zahirin kenan ainin a wannan ayar can kuma suratul talaq sai Allah ta'ala ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna masu ciki karewar idda su shine su haihu to kaga nan kuma sai aka nuna duk mai ciki in ta haihu ta gama idda to shine aka ce to kenan dole duk yadda za a yi in dai bata haihu ba to bata gama idda ba in ta haihu ta gama idda to amma shi Ibn Abbas yake fahimta cewa to koda ta haihu in an koma wancan ayar ai za a ga bata yi wata da kwana goma ba da saura to amma hadisan da suka zo suka ainihi bayani to sun nuna cewa fahimta Ibn Abbas da wanda suka bi shi kuskure ne cewa ko da ba a kai wata huɗu da kwana goma ba indai an haihun kan to shikenan idda ta ƙare fa qala Ibn Abbas akirul ajalain Ibn Abbas yace dole ta kai na ƙarshe daga ajalin guda biyu kamar da aka yi bayani wa qala Abu Huraira Abu Huraira sai yace idza waladat faqad halat ai in ta haihu to ta halatta in ta haihu dai kam shikenan ta gama idda ta gama ta kaba ya halatta ta yi aure fa dakhala Abu Salamata ibn Abdurrahman ala ummi Salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alaha an zalika to shine da Abu Salama ya ji sabanin fatawa tsakanin Ibn Abbas da Abu Huraira sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne dukansu sai ce to bari ya tambayi Ummu Salama wato matar Annabi sallallahu alaihi wasallama ko da akwai abin da ta sani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'ala ya je tambaye ta fa qala da Ummu Salama sai Ummu Salama ta ce waladat Subai'atul Aslamiyya ba'da wafati zawjiha bi nisfi shaharin Subai'a al-Aslamiyya ta haihu bayan mutuwar mijinta da rabin wata kwana 15 kenan a dunkule a ce sati biyu ruwayoyin sun sha bamban wani wuri an ce kwana 40 wani wuri a ce kwana 17 wani wuri a ce kwana 20 wani wuri ma a ce sati ɗaya ala kulli halin dai bata kai ko kusan wata huɗu da kwana 10 ba ta haihu a fakhada baha rajulani to sai waɗansu mutane biyu suka neme ta da aure bayan ta haihu ahaduhuma shabun ɗayansu matashi ne ɗayansu saurayi ne ko kuma matashi ne dai aƙalla bai manyanta ba an ce sunansa Abul Bashar Ibn al-Hars Abul Bashar Ibn al-Hars wal'akharu kahalun ɗayan kuma kwarijo ne gwarzo irin 'yan shekara 50 ɗin nan fiye da haka da ya kai kamar 60 sai a ce tsoho ko a wannan zamanin za ga mutum shekara 50 wai yana cikin kungiyar matasa ko eh wai saboda sakarci ai ka kai wannan haddi ai sai ka hakura yawa ka salu da kawai wanda ya wuce kamar irin shekaru 40-45 zuwa ya ta sama an su shi ake cewa kahal shi kuma sunansa Abu Sanabil ibn Ba'akakin dukan su kabilar su daya fa haddad ila sha'b da akwai riwaya sahihaini wacce ta zo da wannan to fa haddad ila sha'b da kuzari amma har kuzarin yayi san an zare musu laka saboda babu karfafa gwiwa Allah sauwaka mana karfi da yaji matasa majiya karfi maskana ta same su sanyin jiki ka san maskana daga sukun ne talauci yana sa jiki yayi sanyi ko ya zama ba ada kazar to a haka ake ke sa ma a wurare da yawa ina tsammani abin ma har ya yana so ko ya yadu ko ina yanzu matan da yawa masu nazari in ba yara kanana ba to za ga sun gommace auren wanda ya goge suke ganin zai iya rike su fiye da ma matasan saboda rashin katabus galibi a wurin su Allah sauka mun sababai da yawa suka jawo haka to sai ta karkata izuwa ga wannan matashi fa qala shaykhu sai shi wannan dattijo Abu Sanabil sai wani wayu sai ya ce mata wai lamta hilli badu yace ai baki halatta ba tukuna ke da mijinki ya mutu kwanan nan dan kin haihu sannan zaki ce zaki aure wa kana ahduha ghayyaban a wani dabdin ghayyaban da fataha ghayyaban ko ghayyaban duka dai yana nufin ba sa nan waliyanta ba sa nan aka so mazancan waliyanta ba sa nan waraja iza jaa ahduha an yu'siruhu biha fatan da yayi shine in waliyanta sun zo za su fifita shi akan wancan matashin da bashi aurenta shi yasa yayi mata wannan waye yace mata ai ma ba ki gama idda ba da sauran ki sai kin yi wata wanda kwana 10 in yasa a kan sannan waliyanta sun dawo da Allah ya san akwai ila Allah ya san akwai alaka mai karfi tsakanin su ko zai yi kamun kafa to ita kuma sai ta fi shi wayo faja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi wai Abu Sanabil ga abin da ya gaya mata a riwaya sahihaini ya ga ta yi kwalliya ne yace me yake tunani zaki aure ai tukuna da sauranki sai ki jira tuku saboda akwai abin da yake nufi to shine ita ce da ya gaya min haka shine kawai na lillibe na tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi mijina ya rasu na yi aure ai na wato na haihu kuma bayan rasuwarsa kuma Abu Sanabil ya gaya mini cewa wai ban fita daga idda ba ban halatta da ainihin kokarin yin aure ba to shine faqala sai ya ce mata kad halalti magana halaccin aure kam kin halatta fanki himan shi ite ki aure duk wanda kike so yawwa karki bi ra'ayin wanda baki so ki aure wanda kike so a wasu ruwayan an ce bai aure ta ba a lokacin sai da ta auri wannan matashin daga baya kuma aini suka rabu amma ya aure ta da lokacin yayi fikun dai da ke cikin shi ne cewa in mace mai ciki ta haihu tana ta kaba to ta gama idda ta gama ta kaba in ma sakinta aka yi kowace irin idda ma dai ake yi haihuwar ta kare ta kawo ƙarshen iddar la iyaka. abinda jumhur suka tafi akan sa kuma sahihi saboda wa'annan hadisan shine taksisul umum ko taksisul am umumin dake cikin ayar bakara dake cewa wallazina yatawaffawna wa yazaruna minkum azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wannan zahiri na nuna kamar dimma matar da mijinta ya mutu sai ta yi wata hudu da kwana goma har da mai cikin ma to amma wannan hadisin ya nuna dole ai taksisin wannan da wa'anda ba su da ciki wanda ba su da ciki su ne ke da wannan hukuncin dole su ne za su kai wata hudu da kwana goma amma masu ciki su haihuwarsu ne inda sauran lokaci ayar suratul talaq ta nuna cewa sai sun haihu yawa koda da kwana ɗaya su samu ciki mijin ya mutu kaga ta fara tana ma tsammanin ba ciki sai ciki ya bayyana to kaga dole sai ta haihu in kuma ya mutu da safe ta haihu da yamma ta gama ta kaba kamar dan sakin nema haka to kaga an yi taksisin ayar wato bakara yawa da wannan aya ta suratul talaq kuma hadisi wa'annan hadisan sun tabbatar da wannan taksisin da malamai suka yi kamar da Abu Huraira din ya bada amsa wa hadathani an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara annahu su'ila anil mar'ati yatawaffa anha zawjuha wa hiya hamilun Maliki ya samo daga Nafi daga Abdullahi dan Umar cewa an tambayi mace an tambayi Abdullahi dan Umar shi Abdullahi dan Umar an tambaye shi game da mace yutawaffa anha zawjuha da mijinta ya rasu ya barta wa hiya hamilun a lokacin tana da ciki yaya za ta yi yaya iddarta ko ta kabarta fa qala abdullahi ibn umar abdullahi dan umar sai yace idza wada'at hamlaha faqad halat yace ai idan ta haife cikin ta to lalle ta halatta fa akhbarahu rajulun min al ansar sai wani mutum cikin mutanen madina ansar ya baiwa shi ibn umar labari kana indahu da yake nan kusa da shi sanda yake ba da wannan fatawa wannan amsa anna umar ibn al-khattabi cewa ai baban sa umar dan khattab baban shi abdullahi dan umar mai ba da fatawar baban sa khalifa nabiyu umar dan khattab qala yace law wada'at wa zawjuha ala saririhi lam yudfan ba'du la halat da za ta haihu alhali mijin nata ma yana kan gadansa mana makararsa ba abin ne shi ba tukuna naƙuda ta same ta ta haihu la halatta da ta halatta tun ma jikinsa bai bar duniya ba tun ba abin ne shi ba ta haihu shikenan ta fita daga takaba ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun saboda haka ba za a je a kasal ajalaini ba akirul ajalaini ko a kasal ajalaini a babu wannan da ta haihu shikenan komai kusacin abin a ruwaito daga zuhuri ma yana ce malami Imam Malik yake cewa in dan daura aure ne ma koda tana cikin jinin nifasi na wannan haihuwar da ta yi koda tana cikin jinin nifasi daura auren da za a yi sannan a jira tsarkinta kuma kafin halattar mu'amala ta auratayya وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت. Wannan hadisi shi ma daga Malik daga Hisham dan Urwa daga babansa Urwa dan Zubair daga Miswar dan Makhrama. Miswar da babansa Makhrama duka sahabbai ne kwarai, cewa ya bashi labari cewa Subai'a al-Aslamiyya da aka yi bayanin ta a hadisin farko, nufisat ta haihu bada wafati zawjiha bilayalin, bayan rasuwar mijinta da kwanaki. Wa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata kad halalti, lalle kin halatta, mana ya halatta ki daura aure da wani miji. Fankihi man shi'ti, ki aure wanda kika so. Wannan hadisi Bukhari ya rawaito shi kamar yadda Imam Malik ya rawaito shi anan, kuma zahirin na nuna wato takaitacciyar riwaya ce ta wancan hadisi na farko. Wa dasani an Malikin an Yahya ibn Sa'idin an Sulaiman ibn Yasarin anna Abdullah ibn Abbasin وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلف في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليالي. دغ مالكي دغ يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار دغ سليمان بن يسار المدني أن عبد الله بن عباس سي عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن أبا سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا سني سابان فتوى. أبو سلمة ببن تابعيني سكن تابعي من ينتابعي ابن عباس صحابيني تو كانان صحابي ما سو كانان شيكرو إرنسو ابن عباس إرنسو أنس irin su Jabir, irin su Abu Sa'id, irin su Ibn Umar da makamantansu, to sai zama manyan tabi'an kamar abokansu ne ko kuma dai kanninsu kusa da su. To wani lokaci sai ga suna muhawara ta ilimi, to sun yi sabani dangane da wato mace in ta haihu bayan mutuwar mijinta bilayalin da kwanaki, ma'ana dai ba a kai wata hudu da kwana goma ba da ayar suratul baqara ta nassanta. Wa qala Abu Salamata, Abu Salama yace idza wada'at ma fi badniha faqad halat lil azwaj, idan ta haife abin da ke cikin ta to ta halatta ga mazaji. Ko da ba sahihiyar haihuwa ta yi ba, amma dai an san ciki ne ta yi ɓari, ta yi ɓarin ciki, an tabbatar ciki ne. Yawa in a ƙada hamlan, ciki ne tabbatacce ya zube, to shi kenan ta gama, ta halatta ga mazaje. Wa qala Ibn Abbasin, Ibn Abbas shi kuma sai ya ce akiral ajalai, a sai ta kai mafi nisan ajalin guda biyu, ana cewa akiral ajalain ko ajalain ko kuma aqsal ajalain, abinda da yafi nisa. Idan ta haihu kafin wata hudu da kwana goma to dole ta cika, idan kuma wata hudu da kwana goma sun kare bata haihu ba dole ta kai ga haihuwa, shine mana aqsal ajalain. Faja Abu Huraira ta faqal, sai Abu Huraira yazo yace ama ana ma abu ne afi, yace a aini ina tare da fatuwar ina goyon bayan fatuwar dan uwana dan uwansa sahabi Abdurrahman ibn Auf yake nufi Abu Salama dan Abdurrahman ibn Auf ne to shine sahabi kamar Abu Huraira radiyallahu anhu baba su Quraiban Maula Abdullah ibn Abbas ila ummi Salama zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasaluha an zalik to shine sai suka aiki Quraib yaran gidan Abdullah dan Abbas zuwa wurin ummu Salama mata Nabi sallallahu alaihi wasallam yasaluha an zalika dan ya tambayo ta a game da wannan fatuwa to yaje ya dawo faja'ahum sai ya dawo ya same su fa akhbarahum annaha qalat sai ba su labari cewa a ita ummu Salama radiyallahu anha ta ce waladat subai'atu al-aslamiyya ba'da wafati zawjiha bilayalin subai'a al-aslamiyya ta haihu bayan rasuwar mijinta bilayalin da wasu kwanaki ba masu yawa ba fa zakarat zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru saboda kisa dai kamar yadda ya zo a baya an mata inkari an nuna mata cewa ba ta gama idda ba ta yi tambaya faƙala sai ya ce mata qad halalti fankihi man shi'ti lallai kin halalta ki auri wanda duk kike so wannan hadisi wannan riwayar Imam Muslim ya rawaito shi kama haka kaga hadisi suna da riwayoyin suna da inganci sun tabbatar da cewa ba maganar aqsal ajalain kawai inda ciki yawa yaushe aka haihu ai haihu da wuri shikenan in kuma haihuwar ta jinkirta da dole sai an kai ga haihuwar قال مالك مالك يتي وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا وانا الأمر تيوى متما يتكبى انتا هايهو دكو ساتن هايهو واتا دميجن ودمتوى الميجن تا وتاقما إدى حكما وتوتى تكي إدى سكي إتما دي da ta haihu ta gama idda kowace irin idda hukuncin ɗaya ne haihuwar ita ce ghair in abin ya zo kusa falillahi alham in kuma da nisa to dole a jira zuwa haihuwar ba yadda za a yi iddar ta ƙari ba haihu ba wannan shine abin da malamai ba su gushe a kansa ba a wurinmu amma maganar akhirul ajalain ko aqsal ajalain wannan ba tafiye zuwa gare shi ba tunda wa'annan hadisai ingantattu sun tabbatar da takhsisin umumin da ke cikin ayar suratul baqara yawa ga wacce ta haihu kafin wata hudu da kwana goma duka dai hadisan mas'alar ce guda ɗaya mas'ala ce guda ɗaya duk bayanin in mace mijinta ya mutu ya barta da ciki to haihuwarta ita ce fita daga idda duk kusacin abin din nisansa ma a ce za ta haihu ko bayan haihuwar ta jira wani lokaci saboda ba a kai wata huda kwana goma ba wannan ya saba abinda jumhur suka tafi a kansa wanda kuma shine sahihi saboda wa'annan hadisan to da ta haihu kawai ta alatta sai babi na 31 maqamul mutawaffa anha zawjuha fi baitiha hatta tahilla maqam zama ba wurin tsayuwa ba maqamul mutawaffa zaman wato zaman mace maqamul mutawaffa anha zawjuha zaman macen da mijinta ya rasu ya barta fi baitiha ta zauna a gidanta zamanta a gidanta a dakinta hatta tahilla har sai ta halatta wato ta fita daga idda mijinta ya barta wato nan ba magana tana da ciki ko ba a ma'ana ya mutu ya barta in tana da ciki ne a ba ta da ciki ta gama idda dai to dole ne ta zauna in babu wata darura mai karfi da za ta sa ta tashi daga nan ta zauna har ta gama idda wajibi ne wannan sai dai akwai uzuri mai karfi tsoron wata tozarta wata barazana ko kuma babu mahallin dama mahalli gida ne na haya ko aro ko wani abu ya zamanto ko masu shi ba su saukaka ba sun tsananta hatta koda gidan hayan ne inda yadda za a biya sai a biya ta zauna amma yan abu ya kuri ya zama ba yadda aka iya tozarce zai shiga to wannan zai halatta game da malai suka bayani zai halatta a iya tashi da sani yahya an malikin an sa'id ibn ishaq ibn ka'ab ibn ujra an ammatihi zainab binti ka'ab ibn ujra an al-furayata binta malik ibn sinan wa hiya ukhtu abi sa'id al-khudri akhbaratha wannan hadisi daga malik daga sa'id dan ishaq dan ka'ab dan ujra ka'ab dan ujra sananne sahabi ne daga babar sa shi sa'id ibn ishaq daga babar sa zainab yar ka'ab dan ujra mahaifiyarta sa ko kuma babar ta sa yar uwar abin nan wato ita Zainab binta Ka'ab bin Ujra yar uwar mahaifinsa ce baba sa ce annal furayata binta malikin cewa wata sahabiya mai suna Furai'a yar Malik ibn Sina Furai'a kamar wancan Subai'a wannan kuma Furai'a yar Malik dan Sinan yar uwa ce ga Abu Sa'id al-Khudri akhbaratha aishi ana cewa da shi Malik ibn Sinan ko al-Khudri Abu Sa'id din sunansa Malik ibn Sinan al-Khudri banu Khudra din wata haula ce wani dangi ne a Madina cikin Ansar ba gari bane haula ce kabila ce yawa ta bata labari annaha ja'at ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta je gurinsa tas'aluhu tana tambayarsa an tarji'a ila ahliha fi bani khudra cewa za ta koma wajen mutananta iyayenta ko ƴan uwanta a bani khudra a madina fa inna zawjaha kharaja fi talabi abudin lahu abaku mijinta abinda ya faru mijinta ya fita dan neman waɗansu bayi nasa abaku da suka gudu sun bijire sun gudu sai fita neman su ata iza kanu bi tarafil kadum sai da suka je can gefen wani wuri da ake kira kadum sun ce yana da nisa kamar mil shida daga Madina kaga an yi nisa ƙarar kwana da tsautsayi ne kawai yasa ya bi su har can amma ƙaratan bayi waɗanda suka kubce suka irin wannan ba gayyar masu ainihin taya ka ba ka je ka bi su akwai haɗari a ciki lahiqahum sai ya riske su waya ƙoƙarin dawo da su faqataluhu, sai suka kashe shi su kuma. Qalat tace, to kaga ita kaga ta kaba ta kama ta kenan. Wai dalilin da ya sa ta zama wato mutawaffa an hazauduwa, ta kaba ta same ta. Mijin nata bayinsa ne suka kashe shi. To tace fa sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yawa sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an arja ila ahli fi bani Khudra. Na tambaye shi sallallahu alaihi wasallama cewa ina son in koma wurin ƴan uwana a bani Khudra, mutane na ƴan uwana a bani Khudra. Fa inna zawji lam yatrukni fi maskanin yamliku, dan mijina bai bar ni ba a wani gurin zama, wato gida da ya mallaka, wato baya da gidan kansa san da ya rasu din. Wala nafaqatin, kuma babu abinci da sauran ƴan bukatu, abin ƴan bukata. Qala tace, fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na'am, yace eh babu laifi, kiyaye tafiya gida. Qalat Furaya tace, fa ansaraftu, sai na juya dan in koma. Ata iza kuntu fil hujra, har sai da naje zauri, yawwa har sai da naje zauri wajen fita, na dani sai ya kira ni. Au amara bi fanujitu lahu, ko kuma ya bada umarni ne ya sa an kira ni, an kira wato masani, ya sa a kira ni, aka kira ni don koma wajensa. Faƙala ya ce mata, kaifa ƙulti, yaya kika ce, me kika ce? Faraddattu alaihi alƙissata, sai na nanata masa labarin, allati zakartu, labarin da na fara ambata masa min shani zauji game da lamarin mijina. Faƙala sai ya ce, amku sai fi baitiki hatta yabluga alkitabu ajalahu, ki zauna a ɗakinki har sai iddar ta kai ajalinta, sai ta kai ƙarshenta. Ko gida ba nasa ba ne? Ya iya zama gidan haya, ya iya zama gidan aro, ya iya zama gidan hubusi ko wakafi da dai makamantan haka. Masu shi su yi haƙuri har a gama idda, sai dai in san kiya kuma ba a samu damar biya ba. Amma malamai suke cewa idan gidan an biya haya ko kuma da sauƙi a iya biya, don ta ci gaba da zama, ko wani ya taimaka ya ɗauki wannan nauyin ya biya, to dole ne ta zauna. Haka ma abincin, inda yadda za a samar da shi a zuwa lokacin da za ta gama idda, ta gama ta kaba, to abin da aka fifita ke. Amma in duk wannan ya gagara, to ba za a yi dada tozarci ba, sai ta tashi. Qala tace, fatadattu fihi arba'ata ashhurin wa ashiran, sai na yi idda ne ta kaba a cikin wannan gida wata huɗu da kwana goma. Wannan ba zancen ciki ake ba, ba ta da ciki, iddar kawai dai ta takaba ta yi. Qala tace, falamma kana Usman ibn Affan, to lokacin da Usman ibn Affan ya kasance wato ai kana khalifatan, lokacin da ya zama khalifa, khalifa na uku, arsala ilayya, to sai ya aika min, ya aika min in zo. Fasa alani an zalika, da na je sai tambaye ni game da wannan labarin, abin yadda ya faru tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa akhbartuhu, sai na bashi labari cewa lallai haka ta faru, mijina ya bar ni a gida, gidan ma ba nasa ba ne, To amma dai adda ya bani damar in tashi amma daga baya saboda muhimmancin abin ya kira ni yace in je in zauna mana inda yadda za a yi aje a zauna sai dan abu ya gagara la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in babu yadda za a yi to shikenan to fattaba'ahu wa qadabihi to sai ya bi wannan hukunci tunda an samu nasi kuma ya hukunci da hakan cewa wajibi ne mace ta zauna a ɗakin ta ta yi takaba ko da gidan ba mallakar mijin bane in wato akwai damar a ci gaba din a zauna har zuwa lokacin gama iddar ta hanyar biyan haya din ko ƙara wa'adi na aro ko abin da ya kama da haka sai fa in babu dama abinda da yawa waɗansu a yau ba sa martaba wannan hukunci da zarar an yi mutuwa wasu su nuna wa yarsu ko ƴar uwarsu gata su ce da ta zo kawai ta dawo gida ba tare da wasu ƙwararren dalilai ba a da akwai ƙwararren dalilai sosai wanda babu son zuciya a ciki to wannan babu laifi larura uzuri mai ƙarfi yana ainihin sawa a tashi daga asali amma dai in babu wannan in uzurin ko buƙatar da ake da ita mai sauƙin a shawo kanta ne shikenan sai a yi ƙoƙarin yin hakan domin a raya wannan sunna ta ainihin riƙon alƙawari miji ya mutu ba bar gurinsa ba har zuwa watanni huɗu da kwana goma ba yi aure da wani ba har zuwa wannan lokaci domin idan aka tashi bayan sati ɗaya bayan wata ɗaya bayan wani mai kama da haka to ji ake kaman an kakkaɓe kuma an manta an bar wato kaman alaƙar duk ta yanke ba riƙon alƙawari ciki wannan babu kyautata mu'amala yasa shari'a sai ta sa wannan ma yana daga cikin wafa'i alwafa yawa da haƙƙin zawj alƙawari riƙon alƙawari ga haƙƙin shi mijin duk da ya mutu a da farko shekara guda ake yi amma sai aka yi nasakhin wannan da wannan aya ta baƙara cewa ai wata huɗu da kwana goma da zakaran da mutu fa zawjiha wa zakaran lahu harasan lahum biqanata wa sa'alathu hal yasluhu laha an tabita fihi fanahaha an zalika fa kanat takhruju min almadinati saharan wa tusbihu fi harsihim wa tazallu fihi yawmaha thumma tadkhulu almadinata idha amsat wa tabitu fi baytiha daga Malik daga Yahya da Sa'id al-Ansari cewa ya samu labari cewa Sa'ib dan Khabbab tufi an ce wannan yana da sahabbanci ya rasu wa inna imra'atahu kuma matarsa jad ila Abdullah ibn Umar ta zo gurin Abdullah dan Umar wa zakaran lahu wafata zawjiha ta bashi labari cewa mijinta ya rasu wa zakaran lahu harsan lahu kuma take bashi labari cewa suna da wata gona bi kanata a wani wuri da ake kira kanat sunan guri ne wa sa'alathu ta tambaye shi guri ne wajen madina da dan nisa aka ce hal yasluhu laha an tabita bihi shin ya dace ya halatta gare ta taje ta kwana a wancan gonar domin kula da gonar ta bar gida ta bar kwana a gida taje ta kwana a can fana haha an zalika sai ya hana ta taje ta kwana dai kam har ta kwana a can sai ya hana ta ba a san mace mai takaba ta kwana a wani guri ba ɗakin ta ba in ba larura ƙahira fakana takharuju min almadinati sahara, to tunda ba damar kwana kuma kula da gonar ya kama, to tana fita daga Madina tun daga lokacin suhur dabda asaba fata subihu fiha sim sai ta waye gari a gonar tashi fata zallu fihi yawmaha sai ta wuni cikin gonar tsawon yininta summa tadkhulu almadina sannan sai ta shigo Madina idza amsat idan maraisiya in yamma tayi fata bitu fi baitiha sai ta kwana a ɗakin ana babu laifi in ta kama ta fita da rana fita ta nutsuwa ta je ta biya wata bukata mai muhimmanci ba fita kawai ta kawai yawace din ma yadda ta ga wani muhimmin abu dai babu laifi ta fita domin wannan amma dai duk da cewa za ta yi to ta dawo gida ta kwana inda bukatar ta dade din har ta kai dare ma babu laifi amma dai ta dawo gida ta kwana kada ta je ta kwana a wani wuri abinda ta yi ta yi kenan ko wacce ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata dama cewa ta je ta tsaya a yanke dabinanta da rana ya ce tana yiwa ma ki ba da sadaka daga ciki amma dai ki dawo gida saboda haka idan akwai bukata ta ainihin ta je ta tsaya ta kula da gonarta ko wani abu na sana'ar da ta zama dole ta zama darura ko bukata to babu laifi ta je ta yi amma dai ta dawo gida ta kwana وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها دق مالك دق هشام بن عروة دق باباس عروة بن الزبير عروة بن الزبير babban tabi'i ne yana cikin tabi'an farko irin su Abu Salama ibn Abdurrahman irin Sa'id ibn al-Musayyib annahu kana yaqulu yakance fil mar'ati al-badawiyya game da mace da take a karkara take a ƙauye take a jeji yata wafa anha zawjuha sai mijinta ya rasu to da yake a ƙauye take ko a daji take za ta iya barin wannan rugaje na sa koma wani waje hukuncin zama a ɗakin miji ko gidan miji a kwana a zauna har sai an gama idda yana cikin mutanen gari yana kan mutanen gari ne ko har waɗanda suke a rugaje aka tambaye shi to shine sai yake cewa inna ha tantawi lalle za ta zauna ne ai tanzilu ai sun tawa aluha a inda mutanen da ko ɗan uwanta suke zaune wato tanzilu haisu yanzilu ahluha za ta zauna a inda mutanen suke zaune ma'ana kamar yadda mutanen birni mutanen gari suke zama a ɗakunansu a gidajen da maza su waka kuma na karkara ba ma kwai ana ba suke zama a ɗakunan su a gidajen da mazan su suka mutu suka bar su to haka su ma na karkarar hukuncin ya hada haddasu ba bambanci qala malikun wa hadha al-amru indana malik yace wannan shine al'amari wato yadda hukuncin yake a wurin mu a Madina وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول عبد الله بن عمر يكنتي لا تبيت المتوفى عنها زوجها walal mabtutatu illa fi baitiha, macen da wato mijinta ya mutu ya barta ba za ta kwana a wani waje ba, haka ma matar da aka sake ta ko da sake na ƙarshe ne da ita ce mabtuta illa fi baitiha, sai a gidanta. Duk da wacce take mabtuta, akwai sabani tsakanin malamai game da lazimtar zama a kanta, kasancewarta babu damar raj'a. To amma dai in tana da buƙatar zaman, an ba ta dama ko kuma an yi umarni a ba ta damar ta zauna, wanda shi ne abinda wasu malamai suka tafi zuwa gare shi, ko da suna ganin tun da aure ya yanke gaba ɗaya babu ciyarwa babu matsuguni. Amma da yawa sun tafi akan cewa babu ciyarwa kam in ba ciki ne da ita ba, tunda babu raj'a kuma babu ko da sabon aure ma, sai illa ba da zaudin. To amma wurin zama ta cancance shi. To in har za ta zauna, to kada ta kwana a wani waje, sai a gidan mijinta. Amma dai hukuncin babu shakka ya fi ƙarfi, ya fi tsanani, kamar da hadisan suke nunawa a dangane da wacce aka mutu aka barta, wacce take idda ta taka ba. Sun ce haramun ne, bai halatta ba in ba tare da uzuri mai ƙarfi ba ta bar ɗakin mijinta, ta bar gidan mijinta, ta yi idda a wani gidan na daban. Kai ko da ma ta dinga zuwa tana kwana tana dawowa, ko ta yi wasu kwanaki a wani wuri ta dawo, sai dai in akwai uzuri wato darura mai ƙarfi, to wannan shi ne kawai zai ba da sauƙi. Wa daruratu bihul mahzurat, sun ba a wa daruratu qadari bi qadariha. Amma ba haka ba, ƙa'ida ce ta zauna a gidan mijinta har ta gama idda. Ina ganin lokacin ya yi ko, to za mu tsaya a nan insha Allah. Allah ya datar da mu. Girmama dokokin shari'a, hukunce-hukuncen shari'a, a ɗabbaka su yadda suke, na da muhimmanci a dainin wato kiyaye addinin bawa, da sanya albarka a cikin rayuwa, da kautar da mutane a haɗura da yawa. Amma dai wannan zamanin wasu kamar nuna gata ne, ko kuma rashin iktirazi, rashin damuwa da ainihin hukuncin na shari'a, saboda haka sai ga ana yin abin ba yadda ya dace ba. Amma illolin kuma da suke biyowa bayan ba su da daɗi. Allah da ta damu, za mu dai kwana a nan insha Allah sai darasin gaba. Da fatan a yi muraja'a a dinga domin samun ƙarin fahimta. Kada mu zama za a yi ta karatun ba tare da muraja'ar sa ta yadda za a amfana da shi ba. Fatanmu shi ne duk abin da aka ɗauka bayan an amfana, har a amfanar da waɗansu ma. Allah taimake mu akan haka. Allah da ta damu.